Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hawwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ranar 20 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin kishin ƙasa.
Sauraronmu muna tafa da ƙarin bayani.
Cikin shirin namu na wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta tattauna mana da matasa akan me suka fahimta idan aka ce kishin ƙasa. Sannan za mu ziyarci filin ƙwalama.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyarmu Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi matasa a zauren namu.
Yawanci barkanmu da sake sadar da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A yau muna tare da matasa wanda za mu tattauna da su akan kishin ƙasa. Washin ɗan aji, ka taɓa zama ka yi tunani akan me yasa kake son ƙasarka Najeriya a matsayinku na 'yan Arewa? Shin da me kuke alfahari da Arewa, kuma da me kuke alfahari da Najeriya? Wannan tambayan ta zama mai muhimmanci a yi ta, kasancewar ƙorafe-ƙorafe da koke-koken da ake samu a bakunan mutane akan yadda al'amura suka rikice a ƙasa. Yawanci matasa sukan yi maganar cewa komai ya daina aiki, a ƙasar ta lalace, a haka, a ni zan bar gari. Wayansu ma sukan kai ga sun gudu sun bar Najeriya domin wai neman madafa wanda ya fi Najeriya auki. An ca samun waɗanda suke yi saƙonni ta hanyar kafafen sada zumunta suna jan hankulan mutanenmu game da irin kalaman da suke yi, musamman matasa, a game da ƙasa Najeriya, ko cewa abubuwa sun tsawwala ko abubuwa sun lalace. Suka ce da za ka je ƙasashen wajen, lalle za ka san cewa har yanzu ƙasarka ƙasar ce. To, da me kake alfahari da ƙasa Najeriya? Cikin zauren namu a yau muna tare da matasa kamar Abdullahi Musa Badayi, Muhammad Aminu Abubakar, Halimatu Sadiya Ahmad da kuma Aisha Ibrahim Muhammad, tare da Maureen Chain, wanda za mu tattauna wannan tattaunawa da su. Aisha, bari mu fara da ke. Ke dai mace ce 'yar Najeriya, 'yar Arewa. Idan aka tsiye ki aka ce da me kike alfahari da Najeriya, da me kike alfahari a matsayinki na 'yar Arewa?
Abubuwan da nake alfahari da su, zan yi cewa suna da dama, musamman idan muka yi kallo ta Arewa, muka yi kallo ta al'adunmu, misali abincinmu, misali suturinmu. To, a cikin waɗannan abu uku da na faɗa, zan iya cewa duka abin alfahari ne. Misali, mu ɗauki abin da ya shafi sutura. Sutura aba ce da take saurin fayyace wane ne mutum. Yau kaddara in tashi in tafi kudancin Najeriya, kin ga dai ba wata ƙasa na je ba, a cikin Najeriya ne, amma na bar yankin Arewa. To, ina zuwa ana kallo na, an san daga Arewa ne
saboda
suturar da na saka. To, misali ma ba ma amma Najeriya, a'a, to kuma misali a ce in fita in je ƙasashen Larabawa ko na Turawa, musamman ma Turawa. So, shi sa ake cewa wanda ya san al'adarsa ya kuma san kansa. To, ko da ka je cikin Turawa kaka nemi suit da coat da ko skirt, waye mu mata a saka? A'a, ki nemi zani da riganki da adiko, ba shi wani dan kwali da mayafinki ki saka,
wato kowane kuɗi ko kai gidanki
haka. ko kuma a yanzu nan da aka dan yi modernizing zannuwan namu ake da muke ma muke dan sirka da dan zamani ake dogaye riguna ko skirt da riga shi ma sai ki saka da an ganki an san daga Najeriya kike ana cewa Najeriya ma daga arewa to kin ga ai anan
kina
bai sosai
to bari mu ji daga sauran yan haji mu ji da me suke alfahari da tasu da kasar Najeriya Sallah Abdullahi
to ni ina alfahari da kasa ta akan abubuwa da yawa sai dai dauki muhimmai daga ciki in fade su abinda yayi kullun na kwanta ko na tashi nake alfahari da ni dan Najeriya ne kasa ce da take da fiye da mutum miliyan 200 kasa kiyasi take da mabambantan al'adu da harshina ta kuma zauna tsawon shekaru fiye da 60 a matsayin kasa daya al'umma daya so daya ke yakin basasa a Najeriya America ta yakin basasa guda 10 Najeriya ta yi guda daya a cikin shekara 1967 zuwa da 70 so wannan abun alfahari ne ga dukkan Najeriya sannan in kika kalli yanayin mutanen
duk bambancin da muke da shi
eh ai bambancin ya hada kanmu ne ta wani wuri fitintinu ne da wasu shedanu suke kawa amma kasa ce da ta taso cikin san juna tausayin juna kula da juna yadda da aminci haka aka gina Najeriya daga baya ne aka fara samun waɗannan matsalolin kasar da za ta zauna tsawon wannan shekarun duk da harsunanta da take da shi wani bejin na wani wani bejin na wani a haka auratayya ta shiga tsakanin mutanen Najeriya zumunci wasanni ya shiga tsakanin mutanen Najeriya an yi cece ku ce a Rwanda a cikin 1994 sai da aka kashe mutum 800 kan sabanin Hutu da Tutsi wanda kamar a ce ba sakwace ne da bakaɗi ne ko ba zazzage
wato ba su ma kai kabilun ne yawa ba
a kabila ɗaya ce turawa mulkin mallaka suka raba su wai wanda yake da shanu 10 amma zamanin turawa shine dan Hutu wanda bai mallaki shanu 10 ba shine dan Tutsi amma mutane ne jinsi daya
wato kakannin su daya
kaka tushen su daya
wato ina ga Najeriya ne yare sama da 200
kuma fiye da mutum miliyan 200 ta ko mata hudu kai ka zauna da su tsawon shekara 60 baka saki ko daya ba ai aka mata a jinkina maka
gaskiya
na Najeriya alfahari da kasa ta wannan kuma shi kadai ne to ina alfahari da Najeriya da wannan abu ballantana akwai abubuwa da yawa lokaci ya ba mu dama za mu yi magana akan
Moin idan ke a matsayin ki ta ƴan Najeriya kuma ƴar arewacin Najeriya aka tambaye ki me kike alfahari a matsayin ki na ƴar arewa kuma ƴan Najeriya da me zaki bugi kirji
abinda zan yi fahariya da shi da cewa ni ƴar arewa ce shine tarbiyya shi mutumin arewa yana da tarbiyya wato inda ka sami mutumin arewa zaka ga tarbiyyarsa daban ne da na sauran wurare sannan al'adunmu akwai al'adu masu ban sha'awa masu ban girma a arewaci
kamar yin irin al'adu
yanayin sutura irin mode of dressing dinmu zaki ga ya bambanta da wasu sassa sannan yawan gaisuwa wani abu kuma zaki ga gaisuwa zaka ga shi mutumin arewa yana da yawan gaisuwa yana da yawan gaisuwa zaka ga ko karmi yaro ne in har arewa ne zaka ga ya wuce ya san ka bai san ka ba zai yi gaisuwa so wannan ina fariya da shi da ce sosai da cewa ni a kira ne yar arewa and I'm proud of being a northerner wani abun kuma zaka ga na fita waje wato nayi kwanaki sai naga duk abincin da ake bani a wurin bazan miki kariya ba kaman bani jin dadin shi sai ran da aka kai mu wai zamu ci continental dish wato in kiga abun sha'awa tuwo aka mana tuwo akwai tuwon alkama dai abincin mu dai na gida na Najeriya
ko ne saboda dai kin saba ne
eh to abinda ka saba da shi ai shi yasa nake ce miki ni ina fahariya a ce min ni yar arewa kuma yar Najeriya wato ina gaya miki in kin ga irin yadda mutane suka sake sun ji dadi an ta ci kowa ya ci da abu akwai doya duk wanda abinda zaka so ka ci dai ka ci wani ya ce ba shi zai ci har dawowar shi ba zai kula da wannan abincin da ake ba su a ci ba because ba su saba da shi ba in ka duba ire-iren gine-gine da ake yanzu ni har yau in naje ƙauyenmu ina sha'awa ka ga ginin laka sannan a rufe shi da ciyawa kakata da kamutar su in ta zo bariki in an ce mata zo zace ita ta fi son zaman waje ta samu iska zaki ga gine-ginen da din nan sanyi shi wato kamar zan kwatanta shi kamar AC air condition ne yanzu kuma bai kai shi ba
eh dan ba mai cutarwa bane
ruwa zaki ga tulu turun ruwa zaki ga an sa ruwa zai sanyi kamar an sa a refrigerator kuma ba a sa ba.
Muhammad Aminu, an yi irin korafe-korafe nan da muke ji musamman a kafafen sada zumunta na cewa a Najeriya dai yanzu ta lalace, a ba wani abin alheri a ciki ku kawai gaba ɗaya, inda ma da musamman ku matasa inda dama ma ku a ba ku hanya ku balle, wayansu kuma suna ta bi ta cikin ruwa sai sun je Turai su suna hango abu a talabijin ya fi burge su. Ta bangaren ka me kake alfahari da kasancewa ka dan arewa ko dan Najeriya?
Dari bisa dari na yadda da maganar Rahmanu Abdullahi, kasantuwar na zauna da wani mutum wanda yake dan Lebanon ne asalin shi, amma dai haifafen nan Najeriya ne. Muke hira da shi akan yana da arziki a Ingila da gidaje da abun nan. Sai nake ce mai ni kuwa ina son makarantar tafi Ingila. A lokacin nan ya bata ran shi, yace saboda me? Yace ka ganni nan ni ba dan Najeriya ba, asalin dan Najeriya bane, amma anan aka haife ni a Bauchi kuma bana bukatar a ce in bar Najeriya. Ya ce ko mutuwa zai yi sai dai mutu a nan Najeriya. Kasantuwar menene irin abubuwan da ya gani na zaman shi, da cewa yanzu ya fi alfahari zai wa shi dan Najeriya ne akan ya kira kan shi dan Lebanon. To wannan magana da muka da shi ya ƙara samun tunanin shi, wato lallai ko da ina da wani tunani na cewa kan kauda kaina daga ƙasa ta Najeriya, to ko ya kamata a ce bare yana son ya zauna ya zama wani, ni kuma a ce ina nema an zama wani abu, ai wannan abin
ciki.
To ko yaya ne duk yanda aka kai da aka dawo, tabbas akwai kurakurai nan da can ko ina, amma menene gara mu samu mu samu kanmu cewa eh lallai fa ƙasar nan ta mu ce, kuma babu wanda zai gyara ta sai mu. Mu ne muka bata ta, haka kuma mu za mu zo mu gyara ta in ma muna abin da ake hange. To ban tunanin akwai wani tunani wanda za a ce wai ba za mu yaba ma Najeriya ba, dole mu yaba mata tunda ƙasar mu ce.
Wannan kuma kamar shekaran da ya wuce ai akwai wa'anda suka ma maida ƙasar nan ta zama ƙasar su cikin ƙasashen waje kusan 200 ne, ko wai aka ce shugaban ƙasa ya sa musu hannu.
An arga an tabbata shi da Najeriya. To ka duba irin wannan abu.
Wato ɗan sun wurare da zama
fitowa daga wani wuri, amma kuma mu a ce muna rejection kanmu, muna koma wata har ga Allah wannan ba tunani ne muke ba. To amma menene abin da yake kame yake kawo wannan tunanin ga matasa shine yanayin tsarin mulkin da su shugabanni suke tafi da shi. Rashin adalci da kuma wasu abubuwa wanda kansu kawai suke so ba sa bukatar wani ya ji daɗi a rayuwa.
To magana gina ƙasa shine damuwa.
Gina ƙasa shine babban abin da in aka gina ƙasa to wallahi mutum 200 sun yi kaɗan ma da za su shigo Najeriya. Sai dai a dinga neman mutum yadda aka ce a ce America ta tara mutane, shi da America duk baki ne suka cika ta. To ko in har a ce Najeriya za ta samu wannan tagomashin wurin shugabanci, to in Allah ya dada mu fa America abin da muke. Amma ban tunanin a ce wai mu dinga muzguna da kasar mu wanda ita ce muka gada, kuma ita zamu ba gadar ma yan bayan mu ma.
Ya gani ya kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Ya gani ya uwa daya uba daya, kada tayi mu bar kabilanci da bambanci a junan mu. Mu kada tayi mu dai na fata na addini ko na siyasa. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Lafiya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Kada tayi mu bar kabilanci da bambanci. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya.
Madalla jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin cigaban tattaunawar.
Kwamitin su Halima Sadiya Faiza ce fa an yi sufa-sufa na mutum Nobel suke so, wanda ko da yana da ƙasan bayan an yi aure ya kai su ƙasashen waje da bai ko Amerika. Ba kika ce Halima?
A cikin ƙasan nan ma aka ajiye mu, ai akwai wajaje masu kyau wanda za ka ɗauka ma kana ƙasar wajen ne. To ni dai alfaharin da nake da ƙasa ta shine ta yadda ake juya taro da sisi, yadda zaka ga kasuwanci ya haɓaka ko da ko a ce baka taba zama a aji ba sabanin wasu kasashen wajen zaka ga ko da gadi kake yi sai fa kana da wani certificate da ya nuna cewa ka taba yin karatu amma a ƙasa ta Najeriya zaka ga mutum bai san zo ba bai san je ba bai san gonko ba
da
harshen turanci amma zaka ga ya tara arziki mai yawa to fa ni ina alfahari da ƙasa ta da wannan kuma da yadda muke karban baki kaman basu zuwa koyan sana'o'i haka kaman cirani haka zaka ga sun zo daga wasu ƙasan zaka ga muna karban su hannu bibbi kuma muna sha'awar su sabanin wasu kasashen zaka ga idan mutanen mu suka je kaga ana hantaran su
basan baki
yawa daga Najeriya ana san bako daga baya muka ga ana koro su wani zubin ma sai sun yi labalaba suke rayuwa
ko daga sai aitattalo su ake kaman
abu kin gani ko ana ina alfahari da kasata
ai shi da madazin kin yi magana akan cewa akwai ciwar mu wanda abinci ne wanda kike alfahari da shi shigar mu da sauran su
haka
kina ganin abincin mu har abun alfahari
sosai dan akan ce ma wai abinci magani yanzu kansu su kansu turawan da ma likitocin duka suna fadin cewa ko wannan ci makarfa da muka bari shi yasa na cututtuka suke mana yawa su citta su kanin fari sai ki je China ga su can an yi capsule din su an yi kaza an yi kaza kai nan ka bar shi kai kuma ka
ta to muna da su dai
ai abinci
ga zo ga laga kuka ga mai ga ganye kala kala
komai ayi kuka ayi taushe ayi kubewa ayi dage dage wayanzu wai saboda tabarbarewar mu muna son mu bar al'adar mu wai na mama wai sai an kawo maka shi daga China wai an sa shi a cikin gongoni wai sa shi a cikin wata leda an yi wai filin wai ke wani gida kina zaune garin masara ki gani daga China garin waye ki gani daga can wanda komai muna da shi kuma abincin mu magani ne tsamiyan nan magani ce komai a kifa te ki dan malele ki shashaka ki wannan akwatin ga ku ai al'ada dole za mu rike ta da kyau musamman ta
wani abun alfahari Malam Abdullahi da nake lura da shi shine maganan aikin gona wato muna da albarkatun gona da kayayyakin gona wanda idan lokacin kaka yayi yakan sa in ji alfaharin anya ko da kuɗi ko ana ja a igiya anya zan iya barin ƙasa ta Najeriya Malam zaka zo kaga wuri yayi kuri shar sai a Najeriya
haka ne
kaga tumaturi na naira 50 sai fi ma miyan mutum 10 ya sha lokacin da ake yin tumaturi albasa sai kaga dama yanga ake wa kayan gwari ake ce mishi ko kayan da suke iya lalacewa da wurin
haka
masara ko wanda muke iya dafawa ko mu ga samu shi lokacin yayin ta wato lokacin kakalushin da ake girbin amfanin gona sai kai mamakin irin yanda muke samu shi a hagara basa wannan wani abu ne da muke alfahari da shi a kasata inda zaka samu wannan tumatirin da kake rena a kasashe da yawa tunda yana Laraba har na Tura da kwara kwara ake saye kuma zaka su yana iya kudin ka an riga an samu shi kudi zai iya yi wakila ko wanda daya zai kama 50 ne ko ne ya 100 akila kudin ka inda za a sa amma mu a banza a wuce za mu dire shi mu sha mu busar saboda akwai yalwarsa wani abin alfahari ne gare ni
haka ne
kuma ko karamin yaro na iya noma
kwarai kuwa akwai wasu abubuwa a walawo yayi wata magana ta ilimi ta hankali yace yanayi shine ya bata dan Najeriya
kuma ya
yanzu ba amurke in yana neman zomo sai ya shiga dokar daji saboda yanayin shi na kankara da kuma irin yanayin sanyi da yake da shi amma mu yanzu kila bayan gidanka ne inda ya duhuwa zaka iya zagayawa ka kama zomo ko barewa ko wani abu mu a walo ya nuna muna samun abubuwa cikin sauki
wato muna da dama da yawa
yanayin mu ya ba mu hutu da sauki
shi sa muka sangarci
kaman ba kaman turawa ba kaman a karo akwai shekaran da Saddauna ya ba duk wani alhajin Najeriya karo ya riki ya shiga jirgi yanzu Saudiya daga Petrol sai karo take samun kudi mu muka kai musu irin karo shi yasa ko sun kulle airport din su suke mana alfarma mu yan Najeriya su bude mana
Malaysia su ma akwai wani abin arziki da muka musu ta hanyar ba su iri na manja
Malaysia da
iri
da riɗi to amma yau daga Petr sai wannan karo kasar Saudiya take amfani da shi Saudi a Saddauna ba kowane alhaji daya ya rike irin ya shiga jiri aka kai masa to kin ga mu Allah ya yi mana yanayin da ya kamata mu huta dan Najeriya tunanin shi ya zama namijin tunani positive kenan ba ya zama mace tunani ba ai ba tunani da tattali ba yanzu tumatirin da malama Aisha take magana daga China idan aka tafi lab aka gwada shi wallahi rogo ne ba tumatir ko ɗaya a ciki da suke kawo nan ana miya da shi rogo ne rogo ne da kika sani kala kawai suke sa mai su dan yan dabarun su su tana na shi su aje su kawo mana mu saya a matsayin tumatir amma rogo ne kuma gwamnatin Najeriya ta sani, masu ilimi sun sani menene da yake kawo mana wannan san banza da lalacewa. Kai kullun naka bai da muhimmanci,
muna jira sai
kai kullun naka banza ne, ka motsa kai taka ɗaya biyu ne kaje inda zaka kakasa. Kullun labarinka da su Saddauna suna nan, da su Awalawo suna nan, da Zige, to har yanzu ba a fa wanda ya samu wauci Saddauna a Arewa. Duk labarin da dan Arewa yake labarin Furni yake. To a haka zamu zauna mu ta bada labari, ba wanda zai kwatanta abin da Saddauna yake.
Gaskiya tunda har ana alfahari
Saddauna na hanyar da suke kai shekara 60 ba. Duka shekara 60 ba. Ya amatashi yana 50 da wani abu da 8 ya bar duniya. To yau sai ki ga dan shekara 50 ne yake neman kansila. Kansila dan shekara
50.
To me ka dan shekara 50 ne neman kansila? Ko shugaban karamar hukuma ai bai kamata dan shekara 50 ne neman ba. Cin shi ye shugaban kasa. Daman mutun antari, ke yasa kika ga matasan ba sa kaunar kasar, ba sa son su zauna.
To amma ba su zai kamata su tashi tsaye su gyara
kan boko ne suka lalata Najeriya. Wasu da ake kiran su elite su suka so mun suka yi gidaje suna nunawa kar dabararka itace take baka arziki ba kaddararka ba. To shi yasa matasan wani ya shiga fashi da makami, wani ya shiga yawo, ko ta ina neman kudin ake yi saboda kana so kai koyi da wancan, kai ma kai gida a gani ƴaƴanka su rika kariya da dankalin Turawa da kwai.
To ne abin alfahari yanzu iya tuna a game da kasar mu Najeriya shine kasancewar mu wasu mutane masu kusan kama da siffa daya. Duk da yake in ka ga dan Arewa eh ka san dan Arewa ne, amma ba sai in ya shiga da dan Arewa zaka samu shi kayan Bayarabe, ko ka samu shi kayan Inyamuri, ko ka samu shi kayan wani kabila da ke Najeriya sajewa yake, ko kun lura da haka?
Eh haka ne,
akwai wannan kasantuwar zance ko zamantakewar mu ne ya kawo mana wannan abun, ko kuwa zaman lafiya ko irin cakudede ne ya kawo na auratayya da shiga. To tabbas akwai wayannan abun, tunda zaki ga akwai mutane da dama, zaki ga wannan Bahaushe ne amma yana auren Bayarabe, yana auren Idomu, yana auren Inyamura, duka ya hada wayannan yarukan. To kun ga dole za a samu wannan
kamar tashin
ya rashin wannan gida da aka aje.
Kuma Allah zaka sa kayan Inyamuri
sai ga kayan
mu aje. Sai ga Halima ta sa kayan kibu ma sai ka ga ta
kayan bata yanzu asarar da kumbu uwar gidan shi babbar bariya ce.
Me asarar da kumbu?
Asarar da kumbu. Uwar gidan shi babbar bariya ce. Shi da yake south south. Ya ji ya aure babbar bariya. Dole abinda za ta haifa su samu jinin barbanci.
Tabbas.
To wannan auratayya ne da ya samo asali fiye da shekara 300.
Moyin, kin san yawan matasa suna korafi akan cewa wai abubuwa sun lalace a ƙasa, suna korafin su dai da za a ba su dama ma killis garar su fita su bar ƙasar.
Ina shafa dama mutane da yawa da yawancin lokuta da in na samu kaina in the midst of discussion ana ai Nigeria menene, I always say me ina fahariya da zama ƴar Nigeria.
Menene abu daya da za ki iya buga kirji akan
shi? Eh, saboda there's no place like home. Wani abin da kana gani
wato wani wuri da ya mu
gidanka, gida ne. Wani abin da kina gani kamar kina shan wahala anan, I tell you in kin fita za ka ce gida ne goma nan. Wani abubuwan da kana gani kamar kana wahala kamun ka samu, in ka je can wahalan da kake anan zai double
ne. Wato wasa ne nan,
a yadda nake gani wasa ne. So kuma kana gida ba yadda za a yi dai kaɗan juye any wawe or the other za ka juye kaɗan samu wani abu.
Wato hanyar kasuwanci da samuwa akwai
samuwa ni a nawa ya fi a gida, ya fi a nan Najeriya.
Kin yi magana akan abinci, na san da yawa kuna cewa ai kayan abinci sun yi tsada, ai ya za ki iya haɗa abubuwan da ake saida a Najeriya da kuma ƙasashen waje
ai
akan maganar tsada?
Da sauki, a hakan dai da sauki. In ka fita wasu ƙasashen abubuwa da muke samu su muna kuka muna ihu wai suna da tsada a Najeriya, za ka samu ba haka ba ne a can sun fi.
Saboda in ka juya kudin Najeriya
za ka ga ya hadara. An yi tafiya wata ta kawo min kyauta, irin sai na duba dala da aka siya wannan da na calculate na ce ya
da kudin aka ba ki
da ma kudin aka ba ni
Najeriya kenan.
Nace wa, nace da kudin, na kira ka nace me yasa baki dawo min da kudin nan ba ni da ki ba da mai da mun kudin.
Tabbatacce ɗan Najeriya ce ki.
Ina fahariya da ɗan Najeriya, da zama ɗan Najeriya kuma ɗan Arewa.
Wai ko kin lura cewa yanzu a matsayin ki Morin, idan kika shiga a kayan Yarbawa ba a ganewa, in kika shiga a Igbo ba lalle ne su gane cewa ba ƴar uwarsu bane. Haka nan idan kika je wajen Fulani duka kin saje, kin san muna da wannan magic din, muna da wannan baiwar
akwai sosai kamar da kika fada. Wata ran in na fita, I told you are from this, I thought that is the culture.
inda kake shiga shikenan
sai ka shiga kawai sai ka saje amma tarbiyyar nan yana nan saboda haka zan fada kuma zan kara fada ina fahariya da zama ɗan Najeriya kuma ɗan Najeriya yar arewa
to yanzu a matsayin mu na ɗan Najeriya da me zamu kara karfafawa ƴan matasa saboda kan minti biyu ko muke shi wanda zai taimaka mana cewa mu kara karfafawa matasa san Najeriya da kuma aiki don ci gaban ta
me aiki tukuru mu cire san zuciya ko mu sa ci gaban nan muke so mu yi shine zai kawo mana
mu dage wurin karatu neman ilimi farko bayan an nemi ilimi sannan kuma kowa ya dinga tunanin me zai samar domin mutanen da koda a ce ɗan layin su ne ko gidansu su zama cewa sun samu wani wurin jingino da shi to in Allah ya da wannan abin zai kawo mana ƙarshen wannan
to shawara ta ga manyan mu da kuma masu kuɗi su ƙara assasa matasa da kuma kasuwancin mu kamar yadda muka sani muna da kayan albarkatu da dama a Najeriya amma to yanayin yadda za a sarrafa su sai kaga ba mu sani ba sai dai kaga ana fitar da su waje su kuma idan suka sarrafa sai su ƙara dawo mana da shi kuma bai kai quality din namu ba tunda mu namu asalin fresh din ne muke samu
kafin mu karkare shirin namu bari mu sake leka filin kalama inda wakiliyar mu Binta Ibrahim ta sake dawowa tare da bako da ta gayyato mana inda za ta fada mana yadda ake yin kwakumeti
wayo Allah tuwo
tuwo ni sanaro barkan mu da sake sadara ku a cikin zauren mu na yau daga bangaren girki-girki ayo muna tare ne da malama Aisha Muhammad Barafa inda za ta gabatar mana da girki-girki irin na zamani yau me muke dauke da shi
Namaste, assalamu alaikum.
Wai gida yau zamu koyi yanda ake yin kwakumeti. Wai gida zaki tanaji kwakwaki da sukari sai dan flebo in kina so. Wai gida zaki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki dako abun goga kuɗewanki ki goga kwakwan nan uwar gida idan mai ƙanana kike so akwai ki goga kuma mai manya-manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida zaki zo ki sami sukarinki zaki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa idan kika zuba sukarinki daidai wa daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa sai ki dauko tukunyarki uwar gida sai ki dora akan wuta idan kika dora akan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogaggar kwakwa da sukari da kika hada sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi hakuri uwar gida dan saboda in kina suya zaki ga kaman kin kosa to kina yi kina juyawa har sai yayi golden brown ne golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leather Spectrum da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato Hawwa Shere da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Da ibin ciki ta zaro zance Da ibin ciki ta zaro zance
da malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare.